إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان فيه حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته kan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci da juma'a daren asaba 26 ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta 1447 wanda ya daidai da 12 ga watan Yuni shekara ta 2026 miladiya. Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci Masjidu Sani Dauda wanda ke namba 39 Yakubu Avenue Dauda daga Ladima Road Angwari Nijar Kaduna wannan ƙasa ta mu ta Nigeria. Muna gudanar da tafsirin Al-Qur'ani na mako a cikin wannan masallaci inda muka kwana a sura ta 55 a jerin gwanin surorin Al-Qur'ani suratul Rahman a jerin gwanin darasinmu na tafsirin mako wannan shine majalisi na 201 makon da ya shuɗe mun kwana akan aya ta 42 da izinin Allah yau za mu tashi akan aya ta 43 da Allah madaukake ya ce hadihi jahannam
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim hadihi jahannam allati يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة فبأي آلاء rabbikuma tukazziban.
Allah subhanahu wa ta'ala bayan ya tuna wa mutum da aljani ni'imar da yayi masa a duniya da kuma me yasa yake kiyata ni'imomin da yayi masa maimakon ya zama mai godiya gare sa, sai Allah madaukaki daman a can baya ya ce yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Mutumin banza a ranar tashin alkiyama ana gane shi idan ya zo, saboda wasu za ka ga fuskokinsu ya murtuke ya yi baki wani saboda zunubinsu da tsarin zunubin da suke da shi tsakaninsu da Allah, za su zo fuskokinsu baki wani, akwai kuma wa'anda za su zo fuskokinsu yana haske ya zama wato shuɗi yana haske yana cikin walwala, saboda lokacin da yake duniya ya tsaya tsayin duka ya nemi yardan Allah. To shine sai Allah madaukaki yake cewa hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun, wannan ita ce wutan jahannama wanda mujrimai suke ƙaryata ta, mutanen banza ke cewa babu wuta, shine yace la tarawunnal jahim, narantsi za ku ga wutar jahim, thumma la tarawunnaha aynal yaqin, yace sa'annan za ku ganta gani na yaqini, bi ma'ana za ku ganta balo balo. Shine hadithin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito da ashabu sunan, yace yu'ta bi jahannam yawm al-qiyama, za a zo da wutar jahannama ranan tashin al-qiyama, ma'a 70,000 zimaman, tare da linzami 70,000, ma'a kulli zimamin 70,000 malakin yajrunaha, kowane linzami akwai mala'iku 70,000 so 70,000 tana jansu suna janta, shine mala'ikun da za su ruko wutan jahannama mala'ika 4.5 billion, 4.9 mala'ikun da za su ruko wutan jahannama ranar tashin alkiyama. To in an zo da ita tana ja ana janta, shine Allah ce hadhihi jahannam, tana tahowa mutane da aljanu duk suna kallanta, sai Allah ce ga wutan jahannama allati yukazzibu biha almujrimun, wanda mutanen banza suna karyata ta suna ganin babu ita, shine sai Allah ce yatufuna bainaha wa baina hamimin an, suna zagayawa a cikin wutan jahannama in an jefa su, suna ana canza musu azaba, shine ya tsofuna bainaha ana caccanza musu azaba, wa baina hamimin an da kuma zafi mai tsanani na azaba, wani lokaci a musu lugudan wuta, wani lokaci kuma a musu lugudan tafasashen wutan jahannama, wato mai zafi, ruwan zafi wanda zai dinga yanke hanjinsu ya yanke shi gunduwa gunduwa, kuma babu mutuwa, saboda idan aka shigar da ƴan wuta wuta ƴan aljanna aljanna, haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai Allah ya shelanta, sai a ce ya ahlal janna haza huwa al maut, ya ku ƴan aljanna ga mutuwa, fatuzbah, sai a yanka mutuwar kamar yanda ake yanka dabba, za a zo da ita da surar dabba sai a yanka ta, idan an yanka ta sai a ce ya ahlal janna khuludun la maut, ƴan aljanna ku dawwama ku yi rayuwa na dindindin daga yanzu ba mutuwa, Allah ka samu cikin su ɗan wuta kuwa Allah ka kiyashe mu sai a ce musu ya alan nar ya ku ɗan wuta khuludun la maut ku dawwama babu mutuwa shine la yamutu fiha wala yahya a wutan jahannama ba a mutuwa sannan ba a rayuwa na jin dadi rayuwa ce na azaba shine Allah madaukaki yayi bayani akan cewa suna zagayawa ana canza musu nau'i na azaba a musu lugudan wuta a zazzago wutar a cikin zuciyarsu allati tattali'u 'ala al-afida wacce ake zazzage ta a cikin kiraza idan azaba ta yi azaba shine Allah ce wa hum yasrikhuna fiha za su dinga hargowa a cikin wutan jahannama rabbana akhrijna minha na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal za su ce ya Allah a cire su daga wutan jahannama za su yi aiki kyakkyawa wanda ba su yi ba lokacin suna duniya shine Allah ce wa law ruddu la'adu limanuhu anhu wa innahum lakazibun da za a dawo da su duniya abin nan da suka yi a karan farko duk da wannan azabar da suka sha a jahannama ita za su ƙara nana ta ƙarya suke yi ma'ana azabar nan kawai na neman mafita ne da za a ba su second chance su ƙara dawowa duniya irin abin da suka yi a karo na farko shi za su ƙara nana tawa saboda kitabatan azaliyatan kauniyatan Allah ya rubuta kafirai ne ba za su taɓa yin abu mai kyau ba duk yanda kai da su shine Allah ya ce ya suke yi ba za su canza ba idan azaba ta yi azaba shine sai su ce ya maliku liyaqdi alaina rabbuk kai maliku gadin wutan jahannama mala'ika sai su ce liyaqdi alaina rabbuk ubangijinka ya kashe mu mana saboda azabar da suke sha shine imamu al-qurtubi ya ce ba zai amsa musu ba sai bayan shekara 40 sai ce innakum makithun ku fa masu zama ne a cikin ta laqad ji'nakum bil haqq Allah ya ce mun zo muku da gaskiya walakinna aktharakum lil haqq karihun sai dai mafi yawan ku ba kwa son gaskiya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ya faɗi a hadisi ingantacce wanda Imam Ibn Majah ya rawaito sa a cikin sunan ɗinsa da isnadi ingantacce a cikin Kitabul Fitan yace ya'ti 'ala an-nas sanawatun khadda'at shekaru na yaudara zai zo wa al'ummata yusaddiqu fiha al-kadhibu tintirin makaryaci ne amma in yi magana za a ce gaskiya ne kila dan yana da kuɗi ko dan yana da sarauta ko dan yana da mulki ko dan yana da ilimi wa yukazzabu fiha as-sadiqu me gaskiya yayi magana a ce ƙarya ne saboda talaka ne shi saboda shi ba dan kowa bane ko kuma shi ba kowa bane saboda haka in yayi magana ce lalaka ƙarya yake kuma me gaskiya ne wa yu'tamanu fiha al-kha'in maha'inci a ɗauke shi mai gaskiya mai aminci wa yukhawwanu fiha al-aminu amintacce a ɗauke shi maha'inci wa yantiqu fiha ar-ruwaydira wasu kananan mutane sai su zo su ne ke magana a cikin al'umma a saurara qila wa man ruwaydira ya rasulullah sai sahabbai suka tambaya me ake nufi da ruwaydira tasgiri ne na rabab ba ƙauye mutumin da ke yawo magidaje kaga in ya tashi magana a yi yana fara magana kasa wannan magidaje ne ya ce to irinsu ne za su zo suna magana fi amrin am a cikin al'amari gamanne na al'umma wanda ana buƙatar masu zurfin tunani da hankali da kuma ilimi amma shi ne zai zo yana magana kuma dole a bi shi Allah ka shirye da mu shi ne Allah maɗaukaki ya ce mujirmai mutanen banza ana musu azaba a ranar tashin alkiyama a cikin wutan jahannama garwashinta wani lokaci kuma ruwan zafi shine Allah ce wasu kuma'an amiman faqatta'a am'a'ahu sai a ba su ruwa ne tafasashe ne zafi idan suka kawo ruwan kusa da fuskansu kuma ba ruwa bane wato gwalando da yake fita a cikin al'auran mazinata maza da mata shi za a tara musu in suka sha lokacin da suka zo da shi kusa da fuska zai daye naman fuskansu idan suka sha shi zai yanke hanjinsu gunduwa-gunduwa shi ne Allah ce wasu kuma'an hamiman za a ba su ruwa mai tafasashe wato mai bala'in tafasa faqatta'a am'a'ahum ruwan nan da suka sha sai ya yayyanke hanjinsu ya gutsura hanjinsu gunduwa-gunduwa saboda bala'insa shi ne abincinsu kuwa mai shaƙe wuya ne Allah ce wa ta'aman za ghussatin wa azaban alima abinci mai shaƙewa shi ne za ghussa zai shaƙe su wa azaban alima kuma da azaba mai radadi Allah ka kare fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban da wace ni'ima ce ta ubangiji kuke karyatawa ya ku mutane da aljanu ma'ana din ni'imar da Allah ya yi maka a matsayinka na dan adam da aljani me yasa kuma kake karyata ni'imomin da Allah ya maka Allah ya ce thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im ranan tashin alkiyama Allah sai ya tambaye ka ni'imar da ya maka akwai wani duk da halin rashin da ake ciki bai taba tashi babu ba amma wannan mutumin kullun yana korafi kila da yana samun miliyan 10 20 30 a rana sai koma yana samun miliyan 3 ko miliyan 1 da rabi sai ka ji yafi kowa korafi gaba kudin yana samu bai taba yanke mai ba akwai wanda zai tashi abinda zai sa na kumallo a bakinsa babu sai ya fita sannan ya nema to wannan ni'imar da Allah ya maka me yasa kake butulcewa Allah amma kuma in zaka yi magana kace Allah ya rage wa aya zaki kace kake nema a duniya da baka samu ba miliyoyin da suna nan zuwa in ma miliyan din ne bai zo ba 500 ya zo 300 ai still dai kana samu kafu wanda gabaci ɗaya ta yanke masa 1000 idan ya gani tana burge shi to amma gashi duk da haka kana korafi cewa wai rayuwar ta canza Allah ya kaza Allah ya kaza wannan ni'imar da Allah ya maka ka manta da ita ka manta cewa Allah zai tambaye ka wani kuma talaka ne masha Allah sai ya fita ya je ya samu amma kuma ya manta da wata ni'ima da Allah ya masa masa lafiya in mutum ya ce bayan da lafiya sai ya dinga kallonsa saboda shi bai ma san abin da ake kira rashin lafiya ba zai iya shekara 1 2 3 4 5 6 kai wani har 10 ko ciwon kai bai yi ba amma kullun yana cewa Allah ya rage wa aya zaki wannan ni'imar da Allah ya yi maka biya in aka ce ka biya zaka iya biya ga wani san yana da dukiyar in kudi na sayan lafiya ya samu kudin da zai iya sayan lafiya to amma ba zai iya siya ba amma duk da haka sai kaga yana korafi yana cewa kaza yana cewa kaza yana cewa kaza Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wali man khafa maqama rabbihi jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa Allah ya yi masa tambayoyi na rayuwarsa rankatakaf da ya yi a duniya akwai jannatan wannan kalma ta zo da ma'ana guda biyu ko uku jannatan akwai zinari da azurfa da Allah zai masa sakamako da shi ranar tashin alkiyama in ka ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinka ka kiyaye dokokin Allah wa amma man khafa maqama rabbihi ونهى النفس عن الهوى إن الجنة هي المأوى الله يقول وأما من خاف مقام ربه kaga wanda yaji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya amsa tambayoyin da Allah zai masa wana hannafsa anil hawa ya hana ransa abinda ransa yake so wanda yake ya saba dokokin Allah ya Allah ce fa innal jannata hiya al ma'wa al janna ita ce makomar wannan mutum sai Allah ce ma minkum illa wa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman babu wani a cikin mu nan sai Allah yayi magana da shi babu mai tafinta tsakaninka da Allah ka duba dama ba abinda zaka gani sai ayyukanka na alkhairi ka duba hagu ba abinda zaka gani sai wutan jahannama da ta nan Allah ce hadhihi jahannamu allati kuntum biha tukadzibun to ga ta nan kana kallon ta tana ci bal 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 Allah zai yi magana da mutum hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattab ruwayan Imam al-Bukhari yace ammal mu'min Allah zai ce mazala ce kaga shi mumini mutumin kirki Allah zai ce masa fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rab wa sa'adait na amsa kiranka ya Allah ina neman taimakonka sai Allah ce mai udunu matso Allah ya shelanta ya kira su a gaban duniya amma da ya amsa sai Allah ce mai matso sai ya matso Allah ce matso sai ya matso daga shi sai Allah ba mai jin tambayar da Allah zai mai saboda ya ji kunyan Allah a duniya sai Allah ya rufa masa asiri a ina a lahira sai Allah ce amilta kaza ka tuna a wuri kaza kayi kaza wajen business din da kaje yi a Abuja da contract da aka baku aka ce kaza kaza wani ya ce kaza muka ba hanyar nan zamu samu legal money ka ce a kai kai kudi ka fito ka zo nema sai da kudin ya zo gare ka kuma ka tana cewa Allah ya biye min da sauran su sai ce i ya rab ya Allah sai ce a wuri kaza kai kaza Allah zai dinga zakulkulo maka zunubanka da kai a duniya ba wanda ya san su manzo Allah ce sai ba wannan yayi saduda yana ganin shi kenan sai fa jahannama sai Allah ce satartu halaka fi dunya lokacin da kai ta a duniya na boye ka ba wanda ya san kai haka ma yau zan sitirta ka a boye a rufa maka asiri tafi na yafe maka a cikin aljanna yace amma al-kafir wal-fasiq wal-munafiq yace kaga kafiri kaga fasiki kaga munafiki sai ce fayunada sai a shelanta mai fulanu bin fulanin wani dan wani sai ce labbaika ya rab wa sa'adai ya amsa kiranka ya Allah yana neman taimakonka sai Allah ya ce masa la labbaika wala sa'adaika bazan amsa maka ba kuma bazan taimaka maka ba sai Allah ya baza capacityin zunubinsa a gaban kowa sai a ta ambato shi lokaci kaza ka tuna a club kaza da kaje ka tashi yace eh a ta ambato mai irin zunuban da yayi a duniya sai Allah ya ce wa mala'iku khuzuhu faghulluhu ku kama shi ku daure shi thumma al-jahima sallu ku tafi da shi wutar jahim ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه كزو ده كتا وند تاون كتان ذراعي 70 كو دوره شي انه كان لا يؤمن بالله العظيم saboda a duniya bai yadda da Allah ba in an mai magana ce kai da Allah waya taba zuwa lahira ya dawo kai dai malam a dai abu ya harka kai in kama tsama ya ce to waye ga ya ma addinin gaskiya ne da musulman da wanda ba musulman ba ai duka dai lalibi ake a duhu eh musulmi ne kuma ka zai gaya maka kace Allah ya ce waye gaya maka akwai Allah saboda kafaitarsa ta zunubi ya kai matsayin da ma yana shakkan samuwar Allah kuma zaka ga musulmi ne amma bai yadda ma akwai Allah ba
ku kai magana zai ce ma kai da kai wani in ma ka mutu yana ganin kai ka jawo ka mutu akwai strategies din da ya kamata ka bi ba za ka mutu ba you cause it kai baya zuwa medical check up we told him eh shi yana ganin mangofa ka a garin su aka kenke shi kuma a garin su alayin su ma a gidan su ma a dakin uwarsa saboda haka shi yana ganin in kai dabara haka kai dabara ba za ka mutu ba in yaga ka mutu kai ka jawo baka zuwa medical check up baka kaza shi a nasa tunanin kawai yana ganin akwai dabara ko kuma in ma mutum ya mutu ya ce kawai ai it is nature ai tabi'a ce ta kawo mutuwar kawai lokaci ne kawai na mutuwar ta zo bai yadda ma akwai lahira ba to haka Allah zai wulakanta irin wannan Allah ka kiyashe mu to shi sa Allah madaukaki yace wali man khafa maqama rabbih jannata ma'anar farko kenan saboda hadisi ingantacce wanda Imam al-Bukhari ya rawaito sa daga Abdullah ibn Qais da yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce jannatan min fiddatin aniyatuhuma وما فيهما الجنة غدادين نا أزرفا واتو كوفنن سنا أزرفاني أتكين الجنة وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما سأنكما أقوي كوفنا نا زيناري أتكين الجنة guda biyu da ake ba dan aljanna wama baina alqawmi wa baina an yanzuru ila rabbihim azza wa jalla kanan mutane da dubi zuwa ga Allah zuwa kallon Allah ne buwaya da girma illa ridaul kibriya sai dai shamaki labule na kamun gane Allah da ya lullube shine ya sha makance tsakanin mu da Allah wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya ce al-kibriya'u izari wal 'azamatu ridai man naza'ani fihi ma qasamtuhu wa la ubali isa da ji da girma na wani duk wanda yayi sa'in sadani a ciki zan kariya shi ban damu da shi ba bi ma'ana zan wulakanta shi zan maida shi kaskantacce karamin mutum a idan kowa ban damu ba saboda haka duk mai girman kai sai kaga Allah ya wulakanta shi ya kankan da shi gaban mutane shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma tawada'a adu lillahi illa rafa'ahu Allah ta'ala babu wani mutumi da zai yi tawalu ya dace kansa shi ba kowa ba sai Allah ya daukaka shi kuma duk lokacin da mutum ya dace kansa shi wani wata siyace sai Allah ya kaskantar da shi saboda haka wahayi ne na musamman Allah yayi ga wannan al'umman cewa jazakallahu khair mu yi tawalu mu dauki kanmu mu ba kowa ba sai kaga Allah ya daukaka mu amma da zaran mun dauki kanmu wata tsiya sai Allah ya kaskantar da mu ya wulakanta mu Allah ka shirye da mu wannan shine ma'ana na farko da wannan aya ma'ana ta biyu wali man khafa maqama rabbih jannatan duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga Ubangijinsa ya kiyaye dokokin Allah akwai aljanna guda biyu shine jannatul ins wa jannatul jin akwai aljanna ga mutane sannan kuma akwai aljanna ga aljannu da wannan malaman tafsiri suka ce wannan ka'ida ce kamar yadda Imam Ibn Kathir ya ce wannan aya gamammiya ce akan cewa tabbas aljannu za su shiga aljanna kamar yadda dan adam zai shiga aljanna ya ce jannatan kuma siyakin ayar tana magana ne akan mutum da aljani. Suka mai da martani ga wasu malaman da suka ce aljanu ba sa shiga aljanna, innama yujaruna minan nari faqat, za a tsiratar da su ne daga wuta kawai. Shine suka ce to ai ga wannan ayar, Allah ce waliman khafa maqama rabbihi jannatan, duk wanda ya ji tsoron tsayawa gaba ga ubangijinsa ya kiyaye dokokin Allah, kamar yanda Allah ce wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, ka bautata wa Allah har sai mutuwa ta zo maka, bi ma'ana yayi bautan ubangiji har mutuwa ta riske shi yana bautan Allah. To jannatan, sakamakon wannan ibadar da yayi a duniya akwai aljanna biyu. Mutum idan ya kiyaye wannan ga aljannansa, aljani shi ma idan ya kiyaye ga aljannansa. Saboda a lahira akwai sunfi guda biyu, mutum da aljani, kuma kowanne za a musu isali. To inda su mutane sun yi rayuwa a tsakaninsu da juna, akwai aljanna tasu wanda za a shigar da su. Su ma aljanu sun yi rayuwa tsakaninsu da juna a duniyarsu ko, to su ma sai a ajiye musu aljannansu. Yadda suka yi rayuwa a duniya sun san juna, haka za su haɗu a lahira. Haka mu ma yanda muka yi rayuwa da juna mun san juna, haka za mu haɗu a ina? A lahira, a aljanna. Kuma aljanna, hadisin Anas ibn Malik wanda Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito, duk ranar Juma'a ana zuwa kasuwan aljanna. Kasuwa ba inda za ka je ka siya kaya ba ne, ana zuwa ana haɗuwa da juna, a tana da juna. Saboda aljanna ba baƙin ciki. Idan ka je gidan wani ka ga yana, saboda darajar da yake da shi a wurin Allah da aikin da ya yi a duniya ya fi ka daraja a aljanna, aikin shi zai kama ka ko? To babu, in za a akwai wajen haɗuwa, meeting point kenan. Idan aka zo filin za a haɗu ranar Juma'a. In aka haɗu kowa a ina wane, ina wane, shi ne daga anan ne za ka ji wane ya ce to ba mu ga wane ba, sai ce kai mu je leƙa. Ana leƙa sai a ce ai ga shi can a wuta. Hal antum muttali'un, fattala'a fara'ahu fi sawa'il jahim, wai ba ku leƙa wane ba ne? Sai ce ga shi can a wutan jahannama, gilashi ne. Saboda haka ana cikin kasuwar, manzo Allah ya ce Allah zai turo wata iska ranar Juma'a. Iskar nan za ta zo ta buɗe kasuwar kamar guguwa, za ta naɗe kowa a cikin kasuwar. Tana naɗe kowa sai ta canza maka halitta, sai ka koma yaro sambalele ɗin shekara 18. Lafiyayye, saurayi, ba hawan jini, yawa, ba siga, ba. Zaka dawo saurayi kyakkyawa. Wannan iskar idan ta gama buɗe aljanna wajen, sai ta koma gidan mazajen da suke wajen gabaki ɗaya. Kowa da ya bar matarsa sai a markaɗa ta, a canza mata halitta, sai a mai da ita budurwa 17-18, kyakkyawa wacce ta fi da kyau. Kai ma gashi an canza maka fasali, ta fi da kyau. Ka ce babe, ta ce baby. A lokacin kana shigowa sai ta yi maka lale maraba da zuwa ango na, the most current ango. Tana kallon ka sai ta ce wane, ai ka fi da kyau da ka fita daga gida. Kai ma sai ka ce to ai ba yanda na baki ni ma a gida ba, kai ma gashi kin canza, duk sati ake reforming ɗinka. Garin daɗi na nesa, Allah ya kawo mana nesan kusa, Allah kuma ya sa muna cikinsu. Kaga wannan yana nuna maka ni'imar da Allah ya ajje ga 'yan aljanna. To shine sai malamai suka ce wannan ayar raddi ne ga mu'tazila da falasafa wanda suka kore cewa aljanu ba sa shiga aljanna, bal ma su sun ce babu ma aljanin. To suka ce to ai gashi nan Allah ya yi magana akan cewa akwai aljanna. Ɗan adam na da aljanna tasa, aljani ma na da aljanna tasa, kowa za a shigar da shi aljanna a yanayin zubinsa da sauransu. In kana so ka ga wani abokinka, to za ku haɗu a wannan farfajiyar filin kasuwa ranar Juma'a. duk wannan ni'ima fa ana mana ni'ima saboda ranan juma'a aka halicci kakanmu annabi Adam ranan juma'an ya mutu ranan juma'an aka saka shi kasa doran kasa ranan juma'an ya mutu sa'annan kuma ranan juma'an za a yi tashin kiyama ranan juma'an a daidai lokacin da Allah ya halicci kakanmu annabi Adam sai aka sa mana falalas shine daga bayan la'asar kafin magariba sai aka ce ka roki Allah zaka dace saboda lokacin da Allah ya halicci asalin dan adam shine kakanmu annabi Adam kaga ana tsaro teci din da juma'a sannan aka kara mana shi ta goma shi na sati shine duk sati juma'a za a kara reforming dinka kaga dai Allah ya kiyaye wannan lokacin ana maka ni'ima Allah ya sa mu dace wannan yana nuna mana da mutum da aljani Allah zai shigar da su aljanna Allah ka shigar da mu aljanna saboda yanayin lokaci zamu tsaya anan in akwai tambaya zamu amsa in kuma babu zamu takaita a cikin karatun da muka yi dan Allah ya raya mu zuwa majalisi na gaba sai mu daura fa bi ayi ala rabbikuma tukadziban wa alaikum assalam نعم 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 اي مسلمي suna shiga ciki musulmi wanda yake fara gurbi kai kaga rukuni uku ake da shi akwai musulmi akwai mu'mini akwai mufsini musulmin da yake zalimun li nafsihi ana ganewa yana daga cikin mujrimai yayi wa kansa ijrami ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah amma shi baya dawama a wuta na biyu fasiki kaga shine ake kira fasiqul milli musulmi ne amma yana kyakkyawa kuma yana mummuna sai aka samu munanansa sirrin jayi kyawawansa to shi ma ana kida ya shi daga cikin mujrimai saboda a ranar tashin kiyama sai an masa azaba tukunna kafin ya shiga aljanna sannan kafiri da mushriki duk suna cikin mujrimai saboda duk wanda ijram shine wanda ya kece dokar Allah kaga duka sun shiga bi sifa amma amma su daga baya za a zo a tsamo su a shigar da su aljanna wanda kaga kawai ba za a shiga biki aljanna ba shine wanda ya mutu yana shirka shine kadai ba zai fita daga aljanna ba ya shiga aljanna amma duk wani musulmi ko da kwayan zarra ne a zuciyarsa na imani manzo Allah ce Allah zai fitar da shi daga wuta ya kai shi aljanna na karshen sa ma manzo Allah sai su fanta shi daga shi ba za a kara fitar da kowa ba shi zai ce ma kawai abin da yake so a wurin Allah a cire shi daga wuta shi bai ce ma a kai shi aljanna ba kawai a cire shi in Allah ya cire shi sai ya ce to a dan matsar da shi gaba sai ta roƙon Allah har sai ya zo kofar aljanna daga ƙarshe sai ce ya Allah a shigar da ni aljanna Allah ce kai ka ce in na cire ka ba za ka karo ya ce ya Allah last chance in dai aka bar ni na shiga ba zan tambaya ba manzo Allah ce aka bar shi ya shiga yana shiga duk inda ya je sai ya ce wannan gidan wani ne yana zuwa nan sai ya ce gidana ne nan sai ya ce ya rab innan nas qad zahabu aw akhadhu bi akhadhatihim ya Allah kowa ya kama gidansa ni ban da gida sai Allah ya ce masa aturidu mithla muluk mulki muluki dunya shin kana son mulki irin na sarakan duniya sai ya ce ya rab ya ce ya Allah yana so sai Allah ya ce zalika laka wa mithlahu mithla dunya ashru marratin sai ya ce na baka irin sarautan masu sarauta na ƙara ma kai na baka kwatankwacin duniya guda goma shine sai manzo Allah ce haza adna alal jannati manzila a cikin duk in aljanna shine fi kowa kankantan aljanna wanda aka bashi irin duniya guda goma wanda yayi last batch kenan yayi remedia kuma last batch a wutan jahannama to tambaye kanka wanda yayi direct entry ba yaya aljannar sa za ta kasance Allah ya samu dace Na'am. Eh, musulmi ma na shiga ciki. Ai musulmin ake magana anan. Da kuma fasiki da kafiri da munafiki haka hadisin yace. Ammal fasiqu
والكافر والمنافق haka manzo Allah ce to kaga fasiki waye kenan kaga musulmi ne an gane munafiki kuma ya kaga musulmi ne a zahiri ko amma a zuciyarsa ne bai dada musuluncin ba a yana zuwa da kafirci kuma yana zuwa da ma'anar saban Allah innal munafiqina humul fasiqun kaga wannan kafirci kenan eh haka da su da wa'ancan bisu shiga
Allah ya sa mu dace
na'am a duk munafiki wanda yake da kudiri na munafinci munafinci kala biyu ne akwai i'tiqadi akwai amali akwai munafinci na kudiri shine mutum a zuciyarsa bai dada musulunci ba amma a baki shi musulmi ne wannan shine ake kira i'tiqadi shine wannan ma yana kasan shedan shedan na saman sa inji Allah amma akwai nifaqul amali munafinci na aiki shine in zai yi magana yayi ƙarya idan aka yi alƙawari da shi ya saba idan aka amince da shi ya yi ha'inci sannan in yana fada da mutum ya dinga a shari'a ya dinga kunduma a shari'a to wannan shi ma munafiki ne amma munafincinsa bai kai wancan illa ba shi wannan in ya mutu a haka ya cancanci Allah ya jefa shi wuta in Allah ya ga dama duk da ya mutu a haka ya yafe mai ya shigar da shi aljanna ba tare da ya azabtar da shi ba ya fiya ne da falala daga Allah in kuma ya ga dama ya yi masa ukuba a wanke shi akan wannan munafincin tukunna sannan a je a shigar da shi aljanna wannan kuma falala ce daga Allah subhanahu wa ta'ala adalci ya yi masa an gane amma shi wancan munafikin wanda Allah ke magana a kai shi in ya mutu har abada shi da aljanna sai dai ya gani amma ba zai shiga ba Allah ka shiryar da mu abinda muka karanta dai ne muna roƙon Allah ya karba mana wanda muka yi bisa kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ƴan uwanmu da suke wurare da dama a wannan yanki na arewa da ake kidnapping da ƴan daɗi bindiga da makamancin haka Allah ya yaye musu wannan musiba waɗanda suke hannunsu Allah muke roƙo ya kubutar da su mu kuma muna roƙon Allah ya kare mu daga sharrinsu da zuriyyar mu gabaki daya dukkan wani musulmi duk inda yake muna roƙon Allah ya kare shi daga sharrin waɗannan mutane waɗanda suke karfafa su a cikin mu suke ko a wajen mu Allah ka fi mu sanin su kai mana maganin su in masu shiryuwa ne ya Allah ka shiryar da su in ko ba masu shiryuwa bane ya Allah kai mana maganin su da abin da ya cancanta a kansu ya Allah muna roƙon ka ka kare wannan ƙasa ta mu daga dukkan sharri duk wanda yake nufin mu da sharri ya Allah ka fi mu sanin sa kai mana maganin sa duk wanda yake nufin mu da alkhairi Allah ka fi mu sanin sa ka bashi ikon sadar da wannan alkhairi zuwa gare mu mu kuma ya Allah ka sa mana daga cikin waɗanda za su riba tu da wannan alkhairi kowa a cikin manan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah muke roƙo ya sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki da akwai kuma abin da yake jin tsoron sa na sharri Allah muke roƙo ya kare shi daga dukkan sharri ya Allah muna roƙonka waɗanda ka jarabce su a cikin mu da ƴaƴa kangararru maza ko mata ka shirya musu da su ka sa su zama masu kyautata musu kamar yadda suka zama masu bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da ƴaƴa na gari waɗanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya Allah muna roƙonka duk yadda zamani ya kai ga tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu daudawa ne iyalan mu da shi mu taimakawa addinin mu mu taimakawa ƴan uwan mu mu taimakawa makwabtan mu mu taimakawa abokanmu na arziki mu taimakawa danginmu mu taimakawa duk wani musulmi da yake da haƙƙin taimako a kanmu gurgurdan iko ya Allah muna roƙonka wanda ya gina wannan masallaci ya sadaukar da shi ga al'umma ka gina masa gida aljanna kai albarka ga dukiyarsa kai albarka ga zurriyarsa ya Allah yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa arzikin wajen yi wa addininka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addininka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da naka da mu da shi ya Allah muna roƙonka ka karɓa mana a matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsira mu duniya da lahira Malam Abubakar Sadiq da ke kwanciya a asibiti muna roƙon Allah ya bashi lafiya ya sa ya zama kafara a gare sa
da shi da sauran ƴan uwa da suke kwanciya a gida ko asibiti muna roƙon Allah ya sa ya zama kafara a gare su ya tada kafadun su gabaki daya da mu da masu kallon mu da sauraro muna roƙon Allah duk lokacin da mutum ya zo ya ba mu ikon cika da kalmar shahada idan kiyama ta tsaya ya sa fi dausul a'la ta zama makoma a gare mu fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Amin.